نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسك سادوا أوانا يمشي أوانا مسلّى تيمي البركة مسلّى شن الله محمد إندمي أنن قلم يدغري أجهر برنو أيو ثلاثة bakwai ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431, wanda kuma yazo daidai da 17 ga watan 8 miladiya ta 2010. A wannan majalisi mai albarka inda muke cikin tafsirin suratu Ibrahim alaihi salam, kafin mu shiga ayoyin da zamu karanta mufassara a wannan yammaci bi iznillahi ta'ala, akwai tambayoyi da zamu ansa. Akwai wanda yayi tambaya akan mutun da muka yi na godiya ga ni'imar Allah karkashin fadar Allah, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. To yake cewa yaya batun almubazzaranci? Babu shakka almubazzaranci ai kowa ya san haramun ne. Nassan Alkur'ani ya haramta almubazzaranci. Babu alaka tsakanin godewa Allah da almubazzaranci. Almubazzaranci aiki shaytani, kamar yadda Allah yake cewa wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Saboda haka Ubangiji ya haramta almubazzaranci. Almubazzaranci shine wato ka wato kashe kuɗi ko kuma ka fitar da abinci ko sutura sama da buƙatarka, ta yadda zaka tozarta abinda ka fitar ba tare da ka bawa mabuƙata ba. Idan ka ɗauka ka bawa mabuƙata ko nawa ne ka basu, ba albazaranci bane, a sadaka ba albazaranci. Inda zaka ɗauki duk abinda ka mallaka ka bayar fi sabilillahi, ba cewa ka albazaranci. Amma da zaka ka yi abincin da yafi ƙarfinka ka ci sauran kuma ka zubar, tare da cewa ga masu bukata nan suna ta bukata, to wannan shi ake cewa almubazzaranci. Ko ka wato ka rika sa wasu kaya waɗanda suke kowa ya ji irin kuɗin su tsababa, ya san cewa wannan abu akwai almubazzaranci. Wataƙila ma da za a duba a gani sai a ga cewa babu wani abin da suka ɗara sauran kayayyaki da mutane suke sawa, illa iyaka kawai shi ɗan yawa mutum huɗu ba, ya nuna masa cewa wannan kayan idan ya yi amfani da su to kowa zai kalle shi kuma kowa zai ce ya isa. Kamar yadda ake gaya mun, akwai matar da kwanan nan aka sayo mata gado, gadon da za ta kwanta akai miliyan 8. To yanzu dan Allah wannan gado na miliyan 8 waɗannan abubuwa ne yake da su har ya kai miliyan 8? Zai hana ta bacci, zai hana ta mafarki mai ban tsoro? Wato ta hukan kansu ba za ta yi mafarki na abin tsoro ba ne? Ko zai ƙara mata lafiya? Ko zai ƙara mata tsawon rai? Ko zai hana ta cututtuka? Duk ba zai mata wannan ba. Wato babu bambanci tsakaninsa da sauran gadadaji da mutane ke kwantawa a kai. To za ta hau gadon miliyan 8, watakila inda za ka bincika a gefe da ita, a daura da ita, akwai mabukata, akwai makotanta wanda suna cikin bukata, ta kasa taimaka musu da 8,000, kai ta kasa taimaka musu da naira 800 da za su sayi abinci ko su sayi magani, amma ta hau gadon miliyan 8 tana bacci a kansa. To kaga wanda in baka kira shi almubazzaranci ba, to babu almubazzaranci a duniya. Wannan haramun ne, musamman a inda ake da bukata, al'umma take da bukata, take cikin talauci, a ce wai ka sayi gado na miliyan 8 kana bacci a ciki, wannan kudin ya isa ya gina ma wani gida, ya yi masa aure, ya saya masa motar hawa, ya yi jari. In aka baka miliyan 8 duk za ka yi wannan, to amma ga wata kawai ita a cikin miliyan 8 din take bacci, to kaga wannan ba ya da alaka da godewa Allah, ba za ta ce ai ta yi haka ne don ta godewa Allah ba. Wannan kuma yana tambaya yake cewa yaya zan yi in tuba daga alfasha kamar zina, shan giya da sauransu, kuma shin in na tuba imani na zai dawo kamar ban taba yin laifi ba a baya? Yace shin akwai daga magabata wanda ya fada cikin laifuffuka da muka ambata kuma ya tuba, sannan kuma imaninsa ya dawo? Babu shakka babu wani laifin da za ka yi ya gagari tuba, duk wani laifi kowanne ne, mafi girman laifi shi ne shirka, wato ka haɗa Allah da wani, ka yi abin da yake kafirci ne, wannan shi ne laifin da ya fi kowanne girma. To ko shi ka yi, idan ka tuba Allah maɗaukin sarki zai gafarta maka duk abin da za ka ce ka tuba ka daina ka yi nadama ka koma ga Allah, to Ubangiji maɗaukakin sarki ƙofofinsa a buɗe suke, yana karɓar tuba. Ghafirudh dhanbi ne wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhul qawl, yana gafarta zunubi yana karɓar tuba. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi kira daga bayansa mu'minai su tuba, وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبة زواج الله يقوم منه وتوبة قبائل ولا ألا كوزاك سامب بلغ وبنجد شيء كراوك زواج توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبنجد يجي كشي يا كوباينا waɗanda suka yi wa kansu ta'addanci suka wuce iyaka wajen saɓon Allah, la taqnatu min rahmatillah, Allah ya ce kada ku fidda tsammani daga samun rahmar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Ubangiji yana gafarta zunubai gaba ɗaya. A nan idan kuka lura, Ubangiji bai ce yana gafarta zunubai gaba ɗaya ga wanda ya so ba, bai ce liman yasha'u ba. Saboda a nan maganar tuba ake yi, ita tuba ba a yi mata ƙaidi, ba a yi mata wato sharaɗin liman ya sha'u. Gafara istighfari wanda wato Ubangiji ya kankare maka wasu laifuffukanka da kai wasu ka sani ko baka sani ba, shi ake cewa sai ga wanda ya so. Amma in cewa kai ya Ubangiji na tuba, abin nan da nake yi na gane kuskurena, na gane laifina, ba zan sake ba, kai nadama, kai kyakkyawan kudirin cewa ba za ka kuma komawa zuwa ga wannan laifin ba, to wannan Ubangiji yana yafewa. Shi yasa anan bai ce liman yasha ba, malamai suka ce wannan ayar aya ce ta masu tuba. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, bai ce liman yasha ba, saboda kowane irin zunubi kai in ka tuba Allah zai wato zai karbi tubanka. Allah yana cewa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat, Ubangiji shi ne yake karɓar tuba daga bayansa, idan kuka tuba Ubangiji zai karɓi tubanku. Saboda haka duk laifin da kake yi kada ka fitar da tsammani daga rahmar Allah. Akwai abubuwan da za su taimaka maka ka daina abin da kake yi ka tuba. Wasu suna so su tuba sai su ce amma yaya za a yi su tuba? Za ka iya tuba. Na farko ka kyautata niyyarka, ka kyautata niyyarka zuwa ga Allah. In ka sa Allah a zuciyarka to Ubangiji kuma zai taimaka maka. Abu na biyu, ka yi ƙoƙarin duk inda wannan laifin yake, ake yin wannan laifin ko kake zuwa ka yi wannan laifin, ka yi ƙoƙarin guje wa gurin, wato ka yi ƙoƙarin ƙaurace ma irin waɗannan guraren da har kake zuwa har abin ya faru. Shi yasa lokacin da mutumin da ya kashe rai 99 ƙarshe ya ciki da wani jahilin mai ibada, ya zama dari lokacin da ya samu wani malami ya tambaye shi zai iya tuba malamin yace man yahulu bainaka wa bainat tauba waye zai isa ya shiga tsakaninka da tuba zaka iya tuba mana sai yace to amma ka je innaka bi ardi qaumi sau'in kana wata ƙasa ta miyagun mutane ka je guri kaza ƙasa kaza akwai mutanen da suke bautar Allah ka zauna tare da su ku bautawa Allah kaga sai yace ya bar gurin da yake saban ya sake guri wannan yana taimakawa saboda ka sake guri ka daina zuwa inda ka san cewa zuwan ka wannan gurin yana taimaka maka zuwa yana taimaka maka wajen saban Allah sannan abu na uku ka canza abokai domin abokai idan suka zama rufatu su ne to miyagun abokai ne halbi su za su jaka zuwa ga saban abokai ka canza lambar wayar kama ko da za su neme ka kasu same ka ka canza adireshin ka ka canza hanyar da kake bi to wannan zai taimaka maka wajen ka kara ne santar su saboda su shedanu na iza su suna tura su alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza ta'uzzuhum ala alma'asi suna tunkuda su zuwa ga saban Allah to in kana tare da su za su fisge ka to kai kokari ka rabu da qurana usu sannan abu na hudu kullun ka rika tuno mummunan sakamakon masu irin wannan laifin da kake ka rika tuno cewa mai yin kaza fa Allah madaukakin sarki in ya kama shi ga irin azabar da zai masa kai tunanin cewa kanka wato kara suranta munin sabo a zuciya yana taimakawa ka rika nesantar sa to ko meye kake so ka bar shi to ka rika tunato wato miyagun sifofin wannan abu da mugun sakamakon da zai haifar wannan zai taimaka maka wajen ka gujewa abin sannan ka rika tuna aljanna da wuta ka rika tuna aljanna da yadda Allah madaukakin sarki ya tanade ta ga masu yi masa da'a wanda ba sa saban sa ka tuna wuta da kuma irin azabar da Ubangiji ya tanada a cikin ta na masu laifuffuka irin naka to waɗannan abubuwa ne da za su taimaka maka wajen ka ga cewa ka kaurace wa laifi ka koma mutum na kwarai saboda ka kofar Ubangiji a buɗe take kode shi kuma a cikin magabata an samu waɗanda da a rayuwarsu masu laifi ne kamar al-Fudail ibn Iyad ana jin sunan wannan bawan Allah duk sanda za a yi maganar bayin Allah masu tsoron Allah masu wara'u tsantsini da takawa to za a faɗi al-Fudail ibn Iyad babban daga cikin limamai masu tsoron Allah na wannan al'umma a farkon tasowarsa babban dan fashi ne kasir gumin dan fashi ne kaga fashi ba karamin laifi bane domin a wajen fashi kowa mutum zai iya yi to da dan fashi ne wata rana kawai sai ya zo wucewa sai ya ji wani yana karatu alam ya'na lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri sai ya ji alam ya'na lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min alhaq sai ya ji wani yana karanta wannan aya ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani da Allah an takhsha qulubuhum li dhikri llahi zukatansu su kaskanta ga ambaton Allah zukatansu su rusuna zuwa ga ambaton Allah yana jin wannan sai zuciyarsa ta karaya sai ya je wani kango cikin dare ne sai ya je wani kango ya zauna jikinsa yana makirkata yana rawa can sai ya ji wasu mutane sun zo wucewa suna cewa ɗaya yana cewa ai ina gaba mu tafi ɗaya yana cewa a'a ya kamata mu samu guri mu fake sai da safe saboda kada babban dan fashin nan kasuwar kuma dan fashin nan Fudail ya tare mu wannan yasa ya ce a yanzu ni ina can ina saban Allah ga wasu nan suna jin tsoro kada in auka musu ina can ina saba wa Allah saboda ka wannan ta sa ya tuba har ya zama a zamaninsa ba mutumin da ake yabo da tsantseni da bautar Allah irinsa Abdullahi bin Mubarak yana cewa ma ra'aytu arwa'an nasi min Fudail ban taba ga mutumin da ya kai Fudail tsantsini ba daya ne wanda aka rika nuna shi da wato da ya dan yatsa wajen gudun duniya da tsantseni da yawan ibada. To kaga ashe ana iya samun a cikin magabata wanda da can mai laifi ne sannan ya abin nan. Kuma ka duba sahabbai da dama ai da can a cikin shirka suke, a cikin dagwalin shirka suke, amma kuma daga baya suka yi imani kamar ba su ba. In ka ji rayuwar Sayyidina Umar lokacin yana jahiliya da kuma yadda ya zama bayan musuluntarsa kamar ba shi ba, saboda haka kada ka fitar da tsammani daga rahmar Allah. Wanda ya ce ni ma'aikaci ne a asibiti, da yawa marasa lafiya sukan ban kyaututtukan kuɗi da ma na abinci ba tare da na roƙa ba, shin ya halatta in yi amfani da shi? Wato ya halatta ya amfani da abin da marasa lafiya suka ba shi na kyaututtuka? Matuƙar wannan ba zai yi tasiri a cikin aikinka ba, ba laifi. To babu laifi, kyauta ce suka baka an tsibi nafsi da yardar su suka baka ba kinsa samu su suka kai ba, sai dai in ka kula cewa wannan yana yin tasiri. Wato waɗanda suke ɗan baka kafi kula da su, wanda ba sa baka kuma ba ruwanka da su. To in ka ji wannan a ranka to bai halatta karɓa ba, ya zama rashawa kuma ya zama cin hanci. Amma idan wannan baya tasiri akan aikinka, kana yin aikinka fi sabilillah yadda ka saba ba tare da nuna bambanci ba tsakanin mai baka da mara baka, wannan babu komai don ka yi amfani da abin da suka baka kyauta. Wanda ya ce tambaya ta biyu ita ce ya halatta mu ɗauki maganin mara lafiya wanda ya mutu mu baiwa wani mara lafiya ba tare da mun tuntuɓi danginsa ba? Duk wani abu na mamaci ko menene ko mun ƙanƙantarsa, to nashi ne in ya mutu ya zama na magadansa. Saboda haka sai a gaya musu cewa ya mutu amma ga sauran abubuwansa. In suka ce aje a ba wa marasa lafiya, da wuya ma a ce su ce a ba mu kayan mu, me za su yi da shi? Yana da kyau a nuna musu, kuma na tabbata ba za su ce ku ba mu ba, muna so, don ba lalle ne za su iya amfani da wannan magungunan ba. Ya fi a ce ku yi amfani da su ba tare da kun kaiwa gaba, tare da kun nuna su magada sun bar muku cewa ku yi amfani da su ba. Sannan wanda yake cewa ka yi bayanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril sau biyu, to malam yaushe da yaushe? To ya gan shi karo na farko lokacin da wahayi ya tsinke masa, ya dakata lokacin fataratul wahyi, a lokacin ya roƙi Allah ya nuna masa shi ala fi surati, kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud yake faɗa, ya gan shi a bisa surarsa da Allah ya halicce shi da ita, fifikensa ɗaya ya dangane tsakanin sama da ƙasa. Sannan karo na biyu lokacin da yayi mi'raji, kamar yadda Allah yake cewa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Walaqad ra'ahu, wannan damir din yana koma zuwa ga Jibril ne, ya gan shi nazlatan ukhra, a wani karo na daban. Wato banda karan farko da ya gan shi, ya kuma ganin shi a karo na daban, inda sidratil muntaha, a wajen magariyar nan ta tukewa. A nan ya gan shi da fiffikensa sittumi'ati jinah, wato fiffike 600. Wannan ya tabbata a hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud. Saboda haka waɗannan su ne gurare biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika Jibril a halittarsa da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa. Waɗannan dai su ne tambayoyi guda huɗu da suka zo hannu, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Za mu tashi a kan aya ta 18 da muka fara bayanin ta ajiya.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ضلال بعيد.
نعم. الله مدوكين سركي يجي مثل الذين كفروا بربهم مثال ودندا سكا كافر تشيوا أبنججنسو أعمالهم كرماد أيكن سكا مر تارن توكاج اشتدت به الريح في يوم عاصف wanda iska mai tsanani ta kada akan ta a wani yini mai guguwa la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba su da ikon amfana da komai daga abinda suka tsururuta wato abinda suka aikata zalika huwa dalalul ba'id wannan shine bata mai nisa wato Allah madaukin sarki yana ga mana cewa duk aikin da aka yi shi babu imani to Allah baya karbar wannan aikin aiki baya zama karbabbe a gurin Allah sai ya cika sharadi guda biyu sai ya zama khalisan lillahi kuma sai ya zama sawab sai ya zama dan Allah kai shi sannan kuma ya dace da shari'a ya dace da koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kaga duk aikin da ba a yi shi dan Allah ba ko bai dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma ya zama karamadin wato kamar to kace baya da wani amfani ga wanda ya yi shi shi yasa malamai suka ce ayyuka kashi hudu ne guda ɗaya ne cikin kashi hudun karbabbe kashi uku duk gaba ɗaya ba karbabbe bane idan ka duba kaga wanda ya dace da sunna sannan aka yi shi khalisan lillahi shine karbabbe to zaka iya gane sauran kaso uku din gaba ɗaya wanda ba karbabbe ba kaga aikin da ba a yi shi dan Allah bai dace da sunna ba kaga ba zai karbu ba ba dan Allah aka yi shi ba sannan ko bai ma dace da sunna ba ba zai karbu ba kaka so ɗaya kenan kaso na biyu an yi shi dan Allah amma bai dace da sunna ba an yi shi dan Allah amma kuma bai dace da sunna ba kamar yawanci wasu da suke bid'o'i watakila mutum yana yin sa da kyakkyawar zuciya amma kuma bai dace da sunna ba to kaga wannan ma ba zai karbu ba sannan wanda yake ya dace da sunna din amma ba yi shi dan Allah ba wato shine abin da ake cewa riya kaga kaso uku waɗannan duk gaba ɗaya ba karbabbu bane kaso ɗaya ne karbabbu ma kana khalisan sawaban shi yasa Allah madaukakin sarki da yake cewa tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al-fudayl ibn iyad wanda muka gamu magana sai yanzu yake cewa ayyukum ahsanu amala ay ma kana khalisan sawaba wanda ya kasance khalisan dan Allah aka yi shi kuma sawaban ya dace da sunna suka ce ma aswabahu wa akhlasahu ya aba ali wanne ne yafi zama khalisan dan Allah wanne ne kuma ya dace da sunna yace abinda ake nufi da khalisan wanda kai shi dan Allah sawaban kuma wanda ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shehu zaka Allah cewa yayi li yabluwakum ayyukum ahsanu bai ce aktharu amala ba yawa ake duba ba a ka kyautata aikin ake so ba wai ka yawaita aiki amma kuma baka kyautata shi ba shi yasa Allah bai ce ayyukum aktharu amala sai ya ce ayyukum ahsanu amala saboda kaga dan mutun ya tashi yayi raka'a dubu da daddare ba bisa sunna ba kaga shirme yayi wanda zai yi raka'a 11 ta sunna din nan ya fi shi lada a gurin Allah domin yayi shi ne yadda koyarwar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ta nuna saboda haka ne Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya gaya mana mutane uku waɗanda da su ne za a rura wutar jahannama mutane uku za a rura wutar jahannama da su awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah thalatha mutum uku da mayaki da mawadaci da makaranci wato mayaki da mawadaci da kuma wanda yake malami mayakin da ya fita yaki aka kashe shi a wajen yaki a zo da shi ranar gobe kiyama Allah ya tambaye shi mai kai ya ce Allah na fita na yi yaki tukuru fi sabilika har an kashe ni wato har nayi shahada a ce da shi ka zarta ƙarya kake yi ka dai yaƙi ne dan a ce maka jarumi dan a ce maka sadauki mara tsoro wa qad qila kuma an faɗa shikenan an biya ka saboda haka Allah ya ce a jashi guri a kai shi jahannama Allah ya kare mu haka za a jashi aje a jefa shi jahannama a zo da mai kudi Allah ya ce to na baka kudi kai ko mai kai da kudin ka ya ce ya ubangiji na ciyar fi sabilika ki a ka da ciyar dan arka cewa da kai jawad mai kyauta mai bayarwa mai sakin hannu kuma ka an fada ba shikenan ba wannan shine sakamakon ka fa yu'maru bihi fa yushabu ila an-nar shi ma a ce a kama shi a jashi zuwa wuta sannan a zo da makaranci ce kai ko mai kai ya ce ubangiji na koyi ilimi kuma na koyar ce a ka dai dan a ce da kai makaranci kuma an fada shikenan an biya ka fa yu'maru bihi fa yushabu ila an-nar to kaga ayyuka suka yi in ka dubi ayyukan dukan su ayyuka ne da musulunci yace ayi amma kuma ba su yi su dan Allah ba saboda haka ayyukan suka zama musu makamashin rura wutar jahannama tasu to haka duk wanda zai yi aiki ba tare da kyakkyawan imani ba na jin cewa Allah ne yace in yi abin nan kuma in nayi shi zai biya ni to ko yayi abin zai yi aikin banza yayi ba zai samu sakamakon wannan aikin ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a Ramadan yake cewa man sama Ramadana imanan wa ihtisaban imanan wa ihtisaban ko man qama Ramadana imanan wa ihtisaban wanda duk zai yi azumin watan Ramadana imanan yana mai imanin cewa Allah ne ya sa shi wa ihtisaban kuma yana yi dan ya samu lada ko yayi qiyam Ramadan wa tusallam tarawih sallah asham ko yayi tahajjudi imanan wa ihtisaban yana mai imanin cewa sunna ce sannan kuma yana yi ne dan ya samu lada ba wai kawai dan ya zo ya motsa jiki ba ko kuma a ya gaji da zama ko a abincin da ya ci ya narki ko ya kara lafiya wasu suna zuwa kamar suna mai da sallar tarawih kamar training ne to gara ya je training din gara ya je ta zagaye filin bal ya ji masa sauki da akan ya zo ya yi sallar da ba dan Allah ya yi ta ba shi yasa Annabi ya ce imanan wa ihtisaban to sannan ya ce gofira lahu ma taqaddama min dhanbi sannan zai samu sakamakon wannan aikin da yayi na gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa to anan malamai suna batun mutumin da yake musulmi ya je yayi haji bayan yayi haji kuma sai ya rida to daga baya kuma sai ya dawo musuluncin an ji an masa wa'azi an ja kunnansa an tsoratar da shi Allah sai imanin nasa sai ya dawo musulunci to ya maganar hajjinsa hajjinsa ta rushe ko tana nan to wasu malamai suna cewa ta rushe wasu kuma suka ce a'a hajjinsa ba ta rushe ba matukar ya dawo ta dawo in ya tafi ita ma ta tafi in ya dawo sai su dawo tare don Allah cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin ko wannan ayar ka duba zaka ga cewa tana magana akan wanda ya mutu akan kafirci ba wanda ya dawo ba domin cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika ubangiji yayi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka la in ashrakta idan har kai shirka la yahbatanna 'amaluka ayyukanka za su rushe wala takunanna min al-khasirin kuma lalle zaka zama cikin hasararru kaga wane ne zai zama cikin hasararru wanda yayi ridda ya mutu akan ridda ko ko wanda yayi ridda daga baya dawo musulunci wanda yayi ridda daga baya dawo musulunci ba zaka ce masa hasararre ba wanda ya ci riba tunda ya samu ya dawo musulunci kafin mutuwarsa amma wanda ya mutu yana kan shirka shine Allah yake cewa la takunanna min al-khasirin zaka zama cikin hasararru shi yasa wata aya ce fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wadannan sune ayyukan su suke rushewa a duniya da lahira shi kaga sai mutun ya mutu akan abu don haka mutumin da yayi aikin haji yayi ridda to aikin hajjin sa yayi ridda tare da shi ran da ya dawo musulunci tare za su dawo don haka ba za a ce sai sun sake ba ibnu hazm a cikin al-muhalla yana da maganganu masu kyau kwarai da gaske akan wannan nufa ɗin. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa alam tara annallaha
alam tara annallaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz.
Allah madaukakin sarki yace alam tara, ashe baka gani ba, annallaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, Allah ya halicci sammai da kasa bil haqqi da gaskiya. In yasha yuzhibukum, in ya ga dama sai ya tafiyar da ku. Wa ya'ti bi khalqin jadid, yazo da wata halittar sabuwa. Fil wa ma zalika ala Allah bi aziz, wannan ba abu ne da zai gagari Allah ba. Wato Ubangiji dan ya nuna maka cewa ba zalintar su waɗannan kafirai masu kyawawan ayyuka a duniya yayi ba, sun suka zalunci kansu, sun suka zalunci kansu da kafirci. Abinda ya rusa musu ayyukansu da suka yi na ƙwarai, Ubangiji ya halicci sammai ya halicci ƙasa, khalaqa as-samawati ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya. Wato Ubangiji ya halicci waɗannan halittu manya manya, sammai da kake gani da ƙasa da kake takawa ba dan wasa ba, ya halicce su dan su zama ayoyi masu nuna cewa akwai Allah. Waɗannan ayoyi ne da Ubangiji ya halicce su dan su nuna cewa Allah madaukakin sarki guda ɗaya ne, shine kuma ya cancanta a bauta masa ba wani ba. Don haka ne Ubangiji yace bil haqqi da gaskiya, halittar su halitta ce da gaskiya. Alladhina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Ubangiji baka halicci sama da ƙasa ba dan barna. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بالحق, wani ce ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba, illa bil haqq, sai da gaskiya. Don haka waɗannan halittu da Ubangiji yayyaye su ne don su tabbatar da samuwarsa, su tabbatar kuma da uluhiyarsa, shi kadai ya cancanta a bauta masa. To abin mamaki wasu sai suka yi amfani da wannan halitta da Allah madaukakin sarki yayi ta sama da ƙasa don su nuna cewa babu Allah, maimakon halittar sama da ƙasa ta nuna musu akwai Allah, sai suke cewa ai wannan halitta ta sama da ƙasa tana nuna ma ba Allah, saboda mu ba mu taɓa ga wani abu ya canza ba, da a ce akwai mai su da ya caccanza su. Amma ƙasa ɗin nan yadda take, mu haka muka ganta, sama ɗin nan yadda take haka take, ba mu ga ta canza ba. Wannan ya nuna kawai haka suke jujjuya kansu automatic, ba tare da wani mai yake juya su ba. Wasu kuma a gefe guda sai suka ce ganin yadda abubuwa suke caccanzawa, abubuwa suna caccanzawa, yana nuna cewa ba Allah. Kaga sai suka zama akasin waɗannan, suka ce muna ganin mutum a haife shi mu ga kuma ya mutu, tsoro ya fito mu ga ya bushe, ruwa mu ga ya samu ya kafe, wannan abin yana nuna cewa ba Allah. Dan da ga Allah da akwai Allah sai shi tsaya a wani yanayi guda ɗaya, ba za su canza. To wai ɗan adam da yake so ne, ka duba su waɗannan suna cewa rashin canzawar ta nuna ba Allah, waɗannan kuma suna nuna canzawar ya nuna akwai Allah. To Ubangiji madaukakin sarki ya yi nau'ukan halittun duka iri biyu, ya yi waɗanda suke tsaye a matsayi guda ɗaya ba sa canzawa, ya yi kuma masu caccanzawa, saboda waɗannan su kalli masu caccanzawa su yadda akwai Allah, waɗancan su kalli marasa caccanzawa su yadda akwai Allah. Allah na cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mun bujiro da amana, amana ana nufin musulunci, ana nufin takalif, ana nufin ayyukan wajibai, bin umarni da barin abin da Allah ya hana. Mun bujiro da wannan amana ala samawati wal ardi wal jibal, mun kawo sama da ƙasa da duwatsu kan cewa to ga amana za ku iya ɗauka. Fa abaina an yahmilla, suka ce a ba za mu iya ba. Wa ashfaqna minha, suka ji tsoron, suka tausaya wa kansu, suka ji tsoron ɗaukan wannan amana. Wa hamalaha al-insan, dan adam sai ya ce ni na ji na gani sai ya ce a dora mu innahu kana zaluman dan adam mai yawan zaluntar kansa ne jahulan mai yawan jahilci saboda ka dan adam ya ce na ji na gani sai ubangiji ya bashi ikhtiyar sai ya bashi zabi tunda zai iya daukan amanar bai kamata ya zama irin halittar sama da ƙasa aka yi masa ba sama da ƙasa kokula suna tafiya ne a wasu kawani wasu dokoki da ubangiji ya aje musu guda daya ba su da ikon su saba rana ba za ta saba ba wata ba zai saba ba taurari ba za su saba ba haka nan sauran halittu da ubangiji ya yi manya manya duwar wasu ba za su saba ba duk suna bin wasu dokoki da ubangiji ya aje musu saboda su ba su ce za su iya daukan amana ba sai aka yi su akan wani tsari guda ɗaya da ba su iya saba ba shi kuma dan adam sai aka bashi wani wata dama ta yayi ko kai yayi tunda shi ya ji ya gani to bari a bashi wata dama ta yayi ko kai yayi hatta halittu masu caccanzawa da Allah madaukakin sarki yayi kamar tsirrai da za su fito wani lokaci su mutu kaga abu ne mai caccanzawa to hatta su din ma dole suna bin wani tsari ne na ubangiji guda daya da fitowarsu da caccanzawarsu suna tafiya ne akan dokar Allah don haka su ba a ba su wannan damar da wannan yancin da dan adam aka bashi ba dan adam sai aka bashi yanci imma shakiran wa imma kafura wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur liman sha'a minkum an yastaqim haka ubangiji yayi ta bashi wata mashi'a sai ya zabi inda yake so yana son ya bi hanyar kwarai ne ubangiji sai ya bashi wannan kudura din yana so ya saba ne ubangiji sai ya bashi wannan kudura saboda haka ubangiji yayi halittu kala uku akwai halittun da suke tafiya a bisa tsari guda ɗaya ba sa sabawa ba sa caccanzawa su ne irin halittar sammai da ƙasa da rana da wata da sauransu akwai halittar da suke samun canji wani lokaci su samu wani lokaci kaga babu su kamar tsirrai da suke fitowa a doron ƙasa to waɗannan halittu guda biyu su ubangiji bai ba su wani ikhtiyar ba bai ba su zaɓi ba irin yadda ya ba wa ɗan adam sai halitta ta uku ita ce halitta ta ɗan adam ko halitta ta mutum da aljani halitta ta sakalai waɗannan sai ubangiji ya ba su dama ta su yi ko kar su yi ubangiji ya bar maka dokar ga ɗaya nan ga ta nan na yi kaza bar kaza kai kuma ya baka damar zan yi ko ba zan yi ba saboda wannan ne zai iya za a iya fahimtar cewa ga wanda ya karɓi amana ya kula da ita ga wanda kuma bai kula da amana ba sannan wanda ya yi laifi in aka kama shi da laifinsa ba zai ji cewa an zalunce shi ba domin da a ce ubangiji ke tirsasa shi bai ba shi wani wata dama ba ko kaɗan tirsasa shi ya yi ya zaɓi abin da ya zaɓa na kafirci ko na laifi to sai ya ce ubangiji ka zalunce ni ai kai ka tirsasa ni na yi wannan to sai ubangiji maɗaukakin sarki ya toshe masa wannan hanyar duk dai aikin da ɗan adam zai yi ba zai fita daga cikin mulkin Allah ba babu wani abin da ɗan adam zai gudanar ko wata halitta za ta gudanar ya fita daga ƙarƙashin mulkin Allah sai ya ga dama akwai mashi'ar sakauniya sai ya ga dama abin ya wakana in bai ga dama zai wakana ba to amma shi ya baka dama ya ce zaɓi abin ko kanka zaɓa an gane shi yasa Allah ya ce wallahu khalaqakum ma ta'malun ubangiji shi ya halicce ku shi ya halicci aikin da kuke yi to anan ubangiji sai yake jawo hankalin dan adam musamman waɗanda suke kafirci ke cewa ga shi nan sama da ƙasa ai suna gani littafi ne buɗaɗɗe ya fi littafin da ake rubutawa wanda sai mai ilimi ne zai karanta wannan littafi ne da kowa zai iya karanta shi shine halittar sama da ƙasa buɗaɗɗen littafi ne ga kowa da kowa ku duba ku ga halittar sama da ƙasa wannan halitta ta sama da ƙasa ba su isa su nuna cewa akwai ni ba kuma ni kadai ya cancanta a bautawa kuma in kun mutu za a sake tashin ku bayan mutuwa kuma in da na ga dama sai in share ku in kawo wasu mutanen masu da'a waɗannan duk za su iya nuna maka kala khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamu halittar sama da ƙasa ai tafi halittar mutane girma wanda zai yi sama ya yi ƙasa ya yi rana ya yi wata ya yi waɗannan jimajiman halittu sai ya kasa yin ɗan adam me aka yi aka yi ka idan ka ƙiyasta kanka da halittar sama kai menene kai ai ba komai bane kai to in Allah ya yi sama ya yi ƙasa sai ya kasa yin ka in kuma shi ya yi ka sai ya kasa dawo da kai bayan ka mutu هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يسهك داود مثل أشياء في مسا سوكي idan har a ce akwai wani abin da za a ce wannan yafi sauki akan wannan a gurin Allah komai da yake da kun fa yakunu yake halitta na haka babu wani abin da za a ce yin wannan yafi yin wannan sauki a gurin Allah to amma saboda kai dan adam ka gane sai ubangiji ya ce shine ya fara halitta kuma shi zai saki dawo da ita bayan mutuwa wa huwa ahwanu alayhi shi yafi sauki ba gare shi domin a tunaninka kai dan adam ka san cewa wato fara kirkirar abu ya fi wahala akan sake maimaita shi in ka kula wanda suka fara kirkiro abu su ake ambata a tarihi ba waɗanda suka shigar da canje-canje a cikinsa ba saboda wanda ya fara kirkirowa shi ya fi kowa wato abin nan ya fi kowa tunani ya fi kowa ƙwaƙwalwa ta har ya gano cewa abu kaza zai yiwu kuma ya yi shi to kaga wanda ya yi abu da farko dan ya kuma sake yin sa ko ma ya yi wanda ya fi shi kyau ai ya fi sauki to sai ubangiji ya yi maka magana da logic ɗinka da yaren da kake fahimta da yaren da kake ganewa ba dan wai akwai wani abu da za a ce yin kaza ya fi sauki ba don ka ce yin kaza fi sauki kamar ka ce wannan ya fi dan wahala to a gun Allah babu wannan to shine yace in yasha yuhibbukum wa ya'ti bi khalqin jadid in ubangiji ya ga dama sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da wasu halittu daban sababbi domin shi yayi sama da ƙasa wanda yayi sama da ƙasa wanda ya halitta sama da ƙasa ba zai kasa halaka ku ba ya tafiyar da ku ko kuma ba zai iya kasa dawo da ku ba bayan kun mutu kamar yadda yake cewa awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyi al mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir ubangiji yace ashe ba su gani ba cewa wanda ya halicci sammai da ƙasa kuma bai wahala ba wajen halitta su ba su ga cewa bi qadirin shi mai iko bane ya kuma raya matattu bayan mutuwar su bala innahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne bisa da aikata duk abin da yaso haka nan ubangiji yake faɗa a cikin suratu yasin awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin 'alim ubangiji yace cewa awalam yara al-insan ashe dan adam bai gani ba anna khalaqnahu min nutfatin mun halicce shi daga dugon maniyyi fa idha huwa khasimun mubin sai gashi bayan ya zama mutum ya zama mai husuma yana mai bayyana husuma sa afili wato yan ana jayayya da shi ana rigima wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa yake buga mana misali ya manta da halittar sa قال من يحيي العظام وهي رميم يتي واي زي هل زي داو دا كسوسوا bayan sun riddige ya dawo musu dare Allah ce kul ka gaya masa yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wanda yayi ta da babu ita yayi ta to shi zai sake dawo da wannan kasusuwan su dawo mutum wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne ga duk ga kowace halitta masani ne na yayi kowace irin halitta daga nan ubangiji ya ci gaba da kawo hujjoji waɗanda suke nuna tabbas ubangiji mai cikakken iko ne mai cikakken kudura ne bisa yayi abin da yake so Allah ce in ya sha yuzhibkum in ya ga dama sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid ya kawo wasu halittu sababbi wannan ayar kamar da muka nuna tana da ma'ana biyu ko dai ya tafiyar da ku a nan duniya wato ya halaka ku ya kawo wasu wanda za su bauta masa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya kuka bijire wa Allah sai ubangiji ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutane daban wadanda ba za su zama kamar ku ba wanda zai iya zama ma'anar ya tafiyar da ku ya kawo wasu halittu sababbi daban sannan kuma ma'ana ta biyu ya tafiyar da ku ta hanyar mutuwa sannan kuma ya sake halittar ku daga baya wannan ita ma ma'ana ce da wannan aya za ta iya ɗauka sannan ubangiji ce wa barazu lillahi jami'a wa ma zalika ala ba'i bi aziz yin haka ba abu ne da zai gagara Allah na'am
wa وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص
daga nan sai ubangiji madaukakin sarki ya dauki maganar gaba ɗaya sai mai da ita alkiyama yanzu gashi nan alkiyama ma ta tashi wanda ake ta rigima da ku a kanta wa barazu lillahi jami'a sai suka bayyana ga Allah gaba ɗayan su fa qala du'afa lil ladina istakbaru sai masu rauni suka gaya wa waɗanda suka yi girman kai inna kunna lakum taba'an mu mabiya ne gare ku mu mun zan mabiya ne gare ku فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء شن زاكو أو زاكو ما قال شيء من وانا أبناء عذاب الله قالوا سيسوك شيء لو هدانا الله لا هديناه دا أشيء الله يا شري الدم دا مما من شري الدم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص دديني ديديني أقريب أجزعنا من يراكي am sabarna ko mun yi hakuri malana min mahis ba mu da maguda ba mu da matsira to ubangiji sai ya mai da maganar ta koma gashi nan alkiyamar da suke ja akan ta gashi nan ta tsaya wa barazu lillahi jami'a duk sun bayyana ga Allah sun bayyana ga Allah gaba ɗayan su wanda zai ce to ya sun bayyana ga Allah daman can ai bayyananu ne ga Allah akwai wani abin da yake koyuwa ga Allah babu abin da yake koyuwa ga Allah yastakhuna minan nas wa la yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl sai dai su koye maka su yi laifin su a koye su yi kulle kullen su a koye amma ba za su koye wa Allah to suna tsammanin yayin da suke laifukansu suna yi ne kamar ba wanda ya sani Allah ma bai san me suke yi ba to yanzu Allah madaukakin sarki zai tsiraita su wannan ita kanta wata azaba ce abinda suke yi a koye abin kunya abin Allah wadai abin alatsi ne to yau zai fito fili zai fito karara ubangiji zai fito da su tsirarar su kowa ya gansu ya ga abinda suka aika suka tafka na ta'asa na laifi shine ma'anar wa barazu din wato a fito da abin yadda kowa da kowa zai gani ba wai ubangiji bane yanzu zai ga abinda da bai gani ba za a fito da su ne yadda kowa zai gansu shine ma'anar buruz din anan komai a wannan rana ubangiji madaukakin sarki zai fito da shi yawmahum barizuna la tafa على الله منكم خافية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لنا قداك فتو قبانا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لنا قداك أسر قبانا وبنجي زي شاكي كذا مباتو بباقين تيد إن لبتن يكي ذا أهموش هكا وبنجي زي فتو دكو يوم تبل السرائر لنا قداك وبنجي زي تود أسيري هذا shi kansa wannan wata azaba ce ba ƙanƙanuwa ba shi yasa ubangiji ce wa barazu lillahi jami'a ubangiji zai fito da su gaba daya su fito ga Allah gaba daya su fito daga kaburburan su fa qala ad-du'afa lil ladina istakbaru sai waɗanda suke masu rauni mabiya waɗanda suka rika bin shugabannin su ido rufe wato suka rika bin shugabanninsu suna yi musu biyayya makauniyar biyayya ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba ba tare da bincike ba to yau ga su ga shugabannin su duk an fito da su ga sunan tsirara a gaban halittu duka suna ganin junan su wannan tun kafin ma aje hisabi yanzu ana fitowa daga kabari to za su fara cin kwalar juna za a fara rigima da shugaba da mabiyinsa dan koransa za su fara rigima sawa'un shugabancin na siyasa ne ko shugabanci na ilimi ne ko na ibada ne ko na menene matukar dai wanda yake bi ya bi a bisa barna ba tare da hujja ba to wannan a ranar gobe kiyama za su fara cin kwalar junan su daga fitowa daga kabari shi yasa ubangiji ya kawo fa faqala du'afa dan ya nuna maka abin ya faru ba'da al-buruzi mubasharatan bayan fitowar su kawai a lokacin kowa ya ga cewa yanzu fa ƙarya ta kare tusa ta kare budari faqala du'afa sai mabiya masu rauni su ce lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai masu takalmin ƙarfi sai su ce inna kunna lakum taba mu fa mabiyanku ne fa mu fa yaranku ne fa mu fa kuka rika sawa muna ta'asar duk da ake yi da mu aka rika laifi iri kaza kuma kuka samu fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay za ku magance mana wani abu na azabar Allah domin tabbas sun san abu ba zai yi kyau ba dan abinda suke ganin kamar ba zai faru ba gashi yanzu ya faru alkiyamar kamar ba za ta tashi ba kamar sun zo duniya sun zo kenan babu ranar tashi in sun mutu kenan to yanzu gashi gaba ɗaya ubangiji ya tashe su to anan ne za a shiga rigima kowa zai je laliban ogansa da ya sa shi yayi barna to a lokacin za su fara tuhumar juna inna kunna lakum taba'an su fara tuna musu fa mu fa mabiyanku ne ba kun sani kuma ku din nan kuna nuna mana mu je din ko ma me ku za ku tsaya mana a duniya ba haka suke nuna musu ba duk abin da za ku je ku yi mu mun tsaya mu in ma wata doka za ku taka ba wanda ya sai taka ku matukar muna da rai matukar muna nan saboda ka in saban Allah ne aje ayi aika ne aje ayi mu mun tsaya mu in kuma abin nan ne masu batarwa da sunan addini ne a baka wasu wurdai a ce ko bai kai mun tsaya maka a ce in ka mutu to ba kai ba ma har ƴaƴan gidanku da ƴaƴanka da jikokinka da danginka duk za su shiga cikin cetonka a kwadaitar da kai a za maka zuma a baki a sa ka kai ta ta'asa saboda wani wurdi na bid'a da aka baka a ce ka rike wannan shehin to in ka rike shi shikenan kai baka da matsala a duniya ka kama babban bango baka san cewa ka kama gadar yashi ba to sai ranar gobe kiyama mutum zai gane kuransa zai yi nadama lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba lokacin da wato da na sani ba za ta yi amfani ba da na sani ƙeya ce sai ta wuce ake ganinta ba za ka ganta ba to a lokacin ne za a fara wannan rigima tun daga fitowa wa barazu lillahi jami'a fa qala du'afa ul ladina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay kuduba min 'adhabillahi min shay wato yanzu ba muna maganar ku dauke mana azabar duka ba ku dan rage mana wani abu daga ciki za ku iya to sai shugabanni su ce law hadana Allahu la hadainakum da Allah ya shiryar da mu da mun shiryar da ku wato mu ba ba mu san haka abin yake ba da mun shirya to kuma da kun shirya to amma tunda mun bace sai ku hakura mu bace tare gaba daya sawa'un alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis duk ɗaya ne akan mu da mu da ku abin duk ɗaya ne ajza'na min yiraki min yi kuka mun nuna karaya amsa barna ko mun nuna dauriya malana min mahis ba mu da matsira ba mu da maguda ba inda za mu je mu gudu saboda haka mu da ku kawai a yi haƙuri kawai haƙurin da ba zai amfani ba islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku yi haƙuri ko kai ku yi haƙuri me amfanin kai haƙuri a nan haƙuri ne marar amfani wannan yana daga cikin guraren da haƙuri marar amfani zuwa alqur'ani hakuri an ambace shi alqur'ani sama da 80 da wani abu amma inda aka ambaci hakuri marar amfani akwai wannan ayar a ciki ajazina am sabarna ko islawa fasbiru aw la tasbiru ko kuma animshu fasbiru ala alihatikum haka hakuri ne marar amfani nan ne hakuri yazo marar amfani to duk hakurin da za a yi maka maganar sa bayan kuma abu ya wuce me amfanin sa bai da wani amfani saboda haka ubangiji ya gaya mana abinda zai faru bayan an fito daga kabari akwai inda Allah ya faɗi bayan an jefa su wuta ma rigima za ta ci gaba insha Allah gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu ci yadda za ta kare sallallahu alaihi wasallam